sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum, ga cikakkun labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugabannin kungiyar tarayya Afirka da ke fuskantar babban kalubalen mummunan tashin hankali da yayi dalilin mutuwar mutane da yawa a ƙasar Sudan ta Kudu da ƙarin tsananin ƙiya ga babban kotun duniya ta ƙasa da ƙasa yau za ta fara gudanar da taronta na 27 a babban birnin ƙasar Rwanda, wato Kigali. Taron da ya zo ne bayan kwanakin da aka kwashe ana taba ta kashi tsakanin rundunar sojojin nan biyu na ƙasar da ke gaba da juna a ƙasar Sudan ta Kudu din, inda hakan ya dalilin mutuwar ɗaruruwan mutane. Akan haka ne ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a farkon wannan makon domin gujewa ƙasar ta sake afkawa cikin wani halin wayo ne Allah. Aƙalla mutane da yawan su ya kai 300 ne aka kashe a tsakanin 8 da 11 na wannan watan, salin da faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasa Salva Kiir da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na farko Riek Machar, kafin daga bisani aka samu sauƙin al'amarin. Sai dai abin da bai fito fili ba har yanzu shine yadda shugabannin kungiyar tarayya Afirka su 53 za su shawo kan wannan matsalar ta Sudan ta Kudu, wadda take ita ce sabuwar ƙasa a cikin nahiyar Afirka kuma ita ba memba bace a wannan kungiyar. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su ko cewa suka yi lamarin ƙasar ta Sudan ta Kudu sai ƙara taɓarɓarewa yake yi, musamman ma da aka sace ton 4,500 na kayayyakin abinci da aka kawo domin rabawa mutanen ƙasar da yunwa ke gigitawa. Dubban 'yan ƙasar Turkiyya ne suka yi cancirindo a dandalin Kizilat da ke babban birnin ƙasar, wato Istanbul da kuma birnin Izmir a daren jiya Asabar, domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan da gwamnatinsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi wanda bai yi nasara ba. Taron mutane a waɗannan wurare biyu suna nan wurin har zuwa tsakar daren jiya Asabar, suna riƙe da tutan ƙasar suna waƙa tare da cewa ba za su bar kowane irin abu da zai kawo rabuwar ƙasar ba. Yanzu haka dai rahotannin adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan yunkurin juyin mulki ya bambanta. Sai dai rahotannin baya-bayan nan har zuwa daren jiya Asabar na cewa ne mutane 265 suka mutu ciki ko har da farar hula. Haka kuma har yanzu hankula ba su karkar kwantawa ba, musamman a birnin Istanbul, fadan gwamnatin kasar da ma wasu biranen kasar. Kawo yanzu ana jin cewa akwai wasu sassan kasar da ake ci gaba da samun tashin hankali. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rawaito cewa an samu faɗa tsakanin sojojin ƙasar a wani babban barikin sojan da ke wajen birnin Ankara, inda aka tabbatar cewa nan ne tungan sojojin da suka yunkurin wannan juyin mulki. Yanzu haka dai kusan sojoji 2,900 da ke da hannu aka kame cikin wannan yunkurin juyin mulki. Mahukuntan ƙasar suka ce cikin sojojin da suke tsare a halin yanzu har da babban kwamandan nan mai kula da bataliya ta uku ta ƙasar, wato General Edel Ozduk, kuma za su fuskanci hukuncin cin amanar ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Somalia ta umarci a kulle dukkan ƙungiyoyin da ke ƙasar waɗanda ke da alaƙa da malamin nan ɗan ƙasar Turkiyya da ke Amurka, bayan da shugaban ƙasar Turkiyya ya ambaci sunan Fethullah Gulen a cikin masu hannu cikin waɗanda suke shirya yunkurin juyin mulki a ƙasar a ranar Juma'a wadda da ta gabata. Mahukuntan ƙasar suka ce sun cimma wannan matsayar ce bayan wani taron da Majalisar Zattawan ƙasar ta gudanar a jiya Asabar. Gwamnatin ta buƙaci 'yan ƙasar na Turkiyya da ke ƙasar ta Somalia kuma suke aiki da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Gulen da su bar ƙasar cikin kwanaki 7. Gwamnatin ta ce ayyukan da waɗannan ƙungiyoyi ke yi, irin aikin koyarwa, kiwon lafiya, za a ci gaba da gudanar da su ƙarƙashin sabuwar gwamnati. Majalisar Zattawan ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin amsa roƙon da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta yi mata. Dama dai ƙasashen biyu abokan juna ne, domin ko akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin shugaban ƙasar kasar Somalia Hassan Mahmud da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan domin ko shugaban Somalia shi yana cikin safin farko na jerin shugabannin kasashen duniya da suka fito suka yi Allah wadare da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar ta Turkiya gama abin da yake cewa yace ba za mu yarda da mayar da hannu agogo baya ba ta mayar da mulkin demokradiya da mutanen kasar Turkiya ke jin dadin sa a cikin wannan lokaci na tarihin kasar wannan abin takeici ne sai dai kuma muna munnan jin cewa masu kokarin hana ruwa gudu da suka so mayar da kasar Turkiya wani fagen fama an fi karfin su jami'an siyasa har su biyar a kasar Zambia ciki ko hadda jami'a mai mulki ta Patriotic Front sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jami'a za ta tabbatar magoya bayan ta ba su tada hankali ba lokacin da za a gudanar da zaben kasar a ranar 11 ga watan gobe idan mai duka ya kai mu jami'an sun jaddada haka ne bayan wata ganawa da suka yi a babban birnin kasar na Lusaka su da jami'an hukumar zaben kasar da kuma kungiyar coci cikin jami'an ko da suka rattaba hannu a cikin wannan yarjejeniyar sun hada da ita kanta jami'a mai mulki wato PF the United National Independent Party, People Alliance for Change, Forum for Democracy and Development, Sekuma Democratic for Alliance.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Wani batu dake kara jawo matsala harkokin ilimin Najeriya musamman arewacin kasar shine makarantu suna yaye dalibai waɗanda ba su da makama kan batun sana'o'in hannu. Domin haka ne masana da suka hallara jami'ar jihar Taraba dake Jalingo domin bita kan harkokin ilimi suka ba da shawara kan lokaci da ya kamata a fara koya dalibai sana'o'i da wuri kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aika mana daga yankin.
Bitar kasa da jami'ar jihar Taraba ta gudanar kwanan nan bisa ilmin kimiyya da fasahar sana'o'i ta janyo gamayyar masana da dama bisa wannan fanni. Don haka na zaga harabar wannan taro don neman sanin wasu muhimman batutuwa da suka jebanci haɓaka darussa da suka shafi ayyukan hannu. Da farko dai ga tambayar da na yi wa Dr. Aminu Chiroma na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibbo Adama da ke Yola.
Haka za a yi a sabon tsarin ilimi na Najeriya. Ana kira akwai darussa da ake kira pre-vocational subjects. So wayannan darussa akwai noma, kiwo, koyon aikin noma, aikin hannu da shauransu. So amma matsalar yawancin jihohi ba su fara aiki da wannan sabon kundin ilimi ba. So da zarar an fara dai insha Allah za ka ga an soma koyo tun a primary.
Na kuma yi wa Professor Babbai Umar shugaban kwalejin fasaha da kimiyya ta jihar Adamawa tambaya kamar haka.
Da muna gani kamar irin su ayyuka irin su craft da sauransu na primary shi yake zamewa mafari na koyon aikin hannu amma kuma galibin primary schools da na zagaya in aka ce a kawo aikin hannu sai yara su je su sayi tsintsiya su je su siyo kwai su siyo kofi suna kawowa ko me ka gani wani illa wannan ke da shi ga ainihin tasowon yara da wannan sani
yana da illan dai yana da yawa na daya wato ba sa karfi akan yara su koyi abu da hannunsu ba an sayi tsintsiya an sayi fartanya an kawo ba shi bane abin manufa abinda ya kamata a yi yaro tun tasowansa ya samu ya koyi abu da hannu sai abu da hannu wannan yana da muhimmanci sosai wasu kasashe za ka samu akwai makarantu na musamman saboda koyon aikin hannu
Professor Bulama na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibbo Adama yayi ka shedin a daina tura daƙiƙan ɗalibai zuwa ga fannin ilimin ayyukan hannu
to shawaran da zan bayar shine amanta da maganan cewa sai dai waɗanda ba su iya wato rubutu karatu da sauransu sune za su koya aikin hannu amanta da wancan kowa ko kai waye mata maza, yara, duka, ya kamata kowa ya samu wannan aikin hannu. Domin in ka iya aikin hannu, akwai abubuwa da yawa da za a iya yi. Ba za ka yi depending akan wato aikin gwamnati ba.
Wata kungiyar farar hula ta ɗalibai a kolejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna, wato Kaduna Polytechnic mai suna Enactus a takaice, ta dauki nauyin biyan kudin karatun wasu ɗalibai waɗanda suke zama a sansanonin ƴan gudun hijira a jihar Borno. Ɗaliban sun ziyarci sansanonin kamin su yanke wannan shawara. Da yake magana da wakilin sashen Hausa Iliya Kure, shugaban tawagar ɗaliban Emmanuel Ode Adekpe ya yi kira ga sauran al'umma su taimaka karatun irin waɗannan yara da kuma wasu hanyoyi da za su taimaka.
Mutane na ƴan gudun hijira mun je can northeast Maiduguri, mun je mun gani mun gane abubuwan da ke faruwa, me mun gani da za mu yi mu tallafa musu, mu haɗu da nema sema da yawanci mutane da suke wajen da suke dan taimakawa. Mun gane cewa ya kamata yaran nan da suke camps, IDP camps, ƴan gudun hijira da ba su a makaranta su koma makaranta. Saboda nan zuwa gaba in ba su koma makaranta ba suka yi girma, ka sa akwai matsala. Tunda maganan ma Boko Haram su ma suna ce ilimi bai da kyau ne. Ilimin Western education kenan, boko bai da kyau. So mun yaran nan muka bar su ba su je makaranta ba, akwai matsala nan gaba. Sai muka ce to bari mu ga inda za mu mai da su makaranta nan a cikin camp nan. Muka gina ajujuka a cikin camp nan, muka samu chairs da tables muka ba su na zama, muka samu Nigerians zai suka tuturo takardu ya wuce miliyan guda daya, suka tattara su muka kai musu the textbooks, the exercise book da za su yi koma makaranta. Sai yawancin su kuma wanda ba su da mama ba su da papa, sai muka kawo su kaman 11 da mu ba su scholarship a private schools anan a Kaduna da Abuja.
Shi ne kuka kira
off camp education, muka kira shi na yaran kenan. Akwai on camp education da za su yi makaranta cikin camp din, akwai off camp education da za su yi makaranta wajen camp din. Muna da partnership da private schools da suka yarda su ba su scholarship da mu tare. So za su je makarantar nan daga primary zuwa secondary school, suka gama suna so su zo Kaduna Polytechnic, sai su zo Kaduna Polytechnic. Rector din mu kwata-kwata ya yarda, inda admission ne in Allah ya yarda ba wani matsala. Welfare din su cin abinci da su waye wannan ba matsala bane. Makarantar da two enactors sun riga sun yadda cewa za su yi komi da ya kamata da yaran su samu su je makaranta da kyau.
Kai bayanin takardu da ƴan Najeriya suka tallafa da su, ta yaya kuke samu wayannan takardun?
Yawa, yawanci mun same ƴan Nigerians through social media da su waye. An san cewa social media wasu matasa yanzu sun maida shi wani abu, amma mu matasa ne muke zo mu nuna mu duniya cewa social media za mu yi amfani da shi yin abu mai kyau. Sai muka same su cewa mun gaya musu cewa su kawo takardu dan IDP children su koma makaranta. Sai muka je muka samu NIPOST, muka haɗu da su muka tattauna, muka ga suka yarda cewa to duk inda wani yake so ya tura takardar shi zuwa Maiduguri gudun ƴan hijira, kawai abinda zai shi ne zai je NIPOST ya ba da takardar shi kyauta, za su kawo mana. Muka zo na muka tattara muka san wanda zai je Maiduguri, Borno, Gombe da Adama, sai mu tura kuma ta NIPOST kyauta, suka yarda cewa za su tura mana.
Yanzu menene fatan ku a harka wannan ilimi?
Abin da muke so mu gaya mutane shine gwamnati ba su iya yin komai ba su kadai, ba zai iya faruwa ba. Duk wanda yace gwamnati za su iya komai ƙarya ne. Mun je mun gani mun gan cewa dole ne mu tashi mu taimaka ma yaran nan. In yaran nan suka girma ba su ce wai gwamnati ko wayan ne, za su ce mu ne, mu Najeriya ne, mu ne muka bar su. Kuma yaran nan sun wuce suna da yawa wajen nan, mu duba yaran nan ba su je makaranta ba nan zuwa gaba, ai akwai matsala. So muna so dukkan Najeriya su tashi, duk yanda abin da za ku yayi ku taimaka ma yaran nan zuwa makaranta zuwa abun zuwa makaranta mu je mu taimaka yaran nan masu private school su fito su ce muna da private school muna so mu bada scholarship kyauta masu takardu da su waya ku zo ku kawo abubuwan da ya kamata ku kawo a taimaka ma yaran nan
yanzu ku kuna da ɗan gudun hijira yara nawa ne a nan
muna da 11 mun kawo su mu ba su scholarship daga primary zuwa university
a gurin ku suke zaune
a wajen mu suke zaune
su ci da sha
da ci da sha da komai
ku dalibai
eh wannan yaran mu ne mu dalibai ne mun san cewa muna nan yau dan mun je makaranta ne kuma yanda zamu je a nan gaba dan mun je makaranta ne so dole ne mu gan cewa muna so mu gan yaran nan su ma sun yi ilimi irin mu fiye da mu ma mu gan cewa sun samu abubuwan rayuwa da mu ma muke so mu samu
daga jihar Katsina kuma wani dan kasuwa Alhaji Idris Alliman ya kashe kudi fiye da naira miliyan 1 zuwa yanzu domin samar da uniform ga dalibai waɗanda marayu ne ko kuma marasa galihu ya ƙara da cewa su ma dalibai mata nan ba da juma'a ba za a raba musu nasu bayan da aka kammala tantance su a ƙalla 3,000 Alhaji Idris ya yi magana ne da namu Zaharaddin Sani Funtuwa.
Ya yi bayanin dalilin shi na ba da wannan tallafi.
Wannan yana daga cikin ƙudurin da mai girma gwamna Aminu Bello Musari ya ce idan ya hau gwamnati zai mai da hankalin shi a sha'anin ilimi. To mu kan ga ya kamata mu mutaya shi gudunmawa ta yadda ilimin zai inganta. Za ka samu yara suna zuwa makaranta wani in ka ga shi sai ka ɗauka ma kamar koma haukaci ne. Saboda ya zo a ƙazance iyayen shi ila ba sa iyawa ga shi kuma suna son ya je makaranta. Amma ɗan abin da bai ta karya ba wanda za a ɗan yi form ya sa ya je da shi da haske kaga abin ya dan gagara saboda sha'ani na rayuwa to shi yasa muka tausaya muka ga ya kamata mu zo mu tantance waɗanda suke da karamin ƙarfi a sha'anin ilimin nan mu riƙa danka musu uniform kyauta muna badawa to wannan shine dalilin da muka danka ma yan secondary school uniform kyauta muka ba su gudunmawa dan hankalin su ya dawo a jikin su domin za ga wani lokacin idan yaro ya danga kazanta a jikin shi ma sai ya gabe shi a shiga mutane to shi yasa muka in an yi wannan shi kanshi da taimaka masa sha'anin ilimi dan ilimin ya inganta yadda ya kamata
to kamar wadanne irin nau'in dalibai kai mu wannan tallafi wani lokaci za ga akwai marayu akwai kuma irin wadanda gajeyu ne da iyayen su ne ba su da hali
to abinda muka ce ma committee da muka kafa karkashin jagorancin Alhaji Sal Danda a tafi secondary school din duka funtu a tantance marayu waɗanda ba su da iyaye su aka tantance maza da mata wanda an tantance mata kadai sun kai 3,000 da wani abu maza kuma an tantance sun kai 1,000 da wani abu muka fara program na maza shine muka danka muka ba su yanzu ana kan layin dinka da mata ba da yadda Allah zamu gayyace ku ku tabbatar ku shaida an dauki nasu an ba su ma dan hankalin su ya dawo ganin ba su da iyaye amma an samu da hanyar da hankalin su ya dawo su ci gaba da harkar ta ilimi
wannan abu ana yin shi domin tallafa musu akwai kuma sauran masu hannu da shuni kamar ka ko zaka yi dan fadi mana kiyasin abin da kashe dan su ma ko da za su iya shigowa su yi wannan taimako
to tsakani da Allah abubuwan da muka kashe ba su da iyaka to muna kira ga masu hannu da shuni mu ji tsoron Allah duk wanda Allah ya ba dukiya ya bashi ne ba shi kadai ba ya bashi ne domin ya tana da na kasa da shi Allah ya yi mana albarka akwai masu arziki a jahannan akwai masu arziki a Funto local government idan wancan zai taro can wancan ya taro can da yadda Allah za a samu saukin rayuwa sace-sace ma za su sauki to wannan shine kira na ga masu hannu da shuni da Allah a tausaya a duba Allah a kalli na kasa domin abubuwa su tafi daidai yadda ya kamata
to ya shirin raba mu yara littattafai ko akwai shi a niyyarka
wannan da yadda Allah dan liman foundation ba ma littattafai ba duk wani sha'ani na ilimi nan gaba kadan za mu koma ma muna duba inda ya kamata a dan ƙara azuzuwa haka za mu yi wannan tsarin dan gwamnati ba za ta iya ita kare ba idan muka sa ido cewa duk matsalolin mutane sai gwamnati ta zo ta yi wani abu sannan ne za a yi abin to wannan tsakanin da Allah ba daidai bane ba shi yasa za mu faɗa wannan al'amura a matsayin mu na yan kasuwa duk dan abin da ya shigo mu an ga me zamu dan yi dan ingancin ilimin nan inganta dan rayuwa ba ta tafiya sai da ilimi to idan aka yi abin da aka yi mutane suka samu karatu suka samu ilimi to za ga al'amura sun zo da sauki fiye da yadda ake tafiyar da su a baya
Malam Muhammad Sunusi shine shugaban makarantar Jakadawa ta Funtuwa wadda aka raba waɗannan kayayyaki a ciki ya ba da kokarin shi wannan dan tahaliki Alhaji Idris Dan Liman a bisa wannan tallafi da ya bada aka raraba ma waɗannan dalibai bai yayi kira ga sauran masu hannu da shuni da su yi koyi da Alhaji Idris Dan Liman bisa da wannan kudiri nashi na taimakawa harkokin ilimi a yankin nashi na garin Puntuwa. Ya kuma gargadi daliban da suka amfana da shi wannan kaya na uniform da su guji bata kayayyakin makarantar domin ba a san lokacin da za su sake samun irin wannan kayayyaki ba. Malam Maharaz Yunusa yana daya daga cikin masu kula da marayu da aka baiwa wannan tallafi na kayayyakin makaranta wato uniform.
Eh, ina daga cikin iyayen da aka tallafawa da wannan uniform, kuma mun ji dadi, mun yi godiya ga abin da ya faru saboda irin wannan ayyukan alkhairi ana buƙatar irin mutane waɗanda za su rika zuwa suna yin irin suna koyi da irin waɗannan mutane da suke aikata irin wannan aikin alkhairi na wannan uniform da aka ba waɗannan yara bayan Allah aka tallafa musu domin a ƙara musu tarsahi akan karatu da suke buƙatar su ma su samu kamar yadda kowanne yaro wanda yake da galihu yake samu. Muna godiya mutuƙa akan wannan aiki da shi wannan dan liman ya gabatar.
Azzama assalamu alaikum, ni ne Malam Yusufa Hassan Rabi'u.
Kana ɗaya daga cikin iyaye da wani mai hannu da shi ne tallafa ma yara wajen ba su uniform.
Eh, hakika dan liman yayi rawar gani kwarai mutuƙa gaya. Hakika an ba mu uniform an kuma ba mu kuma mun gode, muna godiya, Allah ya ƙara sakawa da alheri.
Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Cikin watan jiya mun kawo muku rahoto kan kiran da sakataren ilmi a ƙaramar hukumar Maiyama a jihar Kebbi yayi kan ilmin ɗiya mata. Ga rahoton da Maryam Ato ta aiko mana da shi a baya can.
Sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Maiyama a jihar Kebbi Najeriya, Alhaji Salihu Ɗanƙane Dogon Daji, kirayi ga iyaye da su ƙara matsa kaimi da lamba a fagen sanya ƴansu mata makaranta. Sakataren ya bayyana irin muhimmanci da ilimi ya mata ke da shi baya misaltuwa, domin yadda aka ce idan ka ilmantar da ɗa namiji ka ilmantar da shi ɗaya tak, amma idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma.
Alal haƙiƙa ci gaban ilimin ƴaƴa mata musamman a nan ƙaramar hukumar mulkin mu ta Maiyama gaskiya yana samun ci gaba, ko kuma in ce shi na haɓaka. Wanda yake a can baya zaka iske kila idan aka je makaranta kamar lokacin da mu muka yi, zaka iske aji mai mutum 40, kila zaka iske mata 11 ne ko 12. To amma yanzu Allah ya kaddarci mutane sun fahimci muhimmancin ilimi, zaka iske duk da mutanen mu cikin ƙauyuka garuruwa suna nuna cewa sun hisan ƴaƴan su mata ma ballantana maza a ce sun yi ilimi, saboda idan mace tana da ilimi ko da sha'anin zaman gidan aure na za ta yi musamman, to za ta yi sanin abin da take yi. Babu wanda za a yi a hada mai ilimi da mara ilimi. Kuma ilimin nan da yake Allah ya kaddarci makarantun nan mu, ana samun ci gaban ilimi, ana hada duka ilimin mu na addini da kuma ilimin zamani. To kaga mutun ya hada hannu biyu, an yi ilimin addini, an san yadda za a bauta ma Ubangiji, sannan kuma an zo an yi ilimi na zamani da na hulɗar zamantakewa, yadda ya kamata a yi mu'amala da al'umma da na sana'o'i da dai sauransu. Saboda kaga mutane yanzu kai ya fara wayewa, an tashi tsaye a ga cewa ƴaƴa mata ma sun yi karatu kuma sun samu wannan ilimin don su yi amfani da shi. Saboda haka gaskiya mutanen mu sun duƙufa. Yau din nan ma da safen nan na fito gida ana bititin gana mu wanda ya ratsa daga Saran Dosa zuwa Suru, sai ni ga yara da jikuna suna dawowa makaranta. Nike tambayar direba na, sai ce ai waɗanga duk yaran garin gana namu sun dawo daga sakandare. To abin sai ya bani mamaki kwarai, yace ai yawa gare su, yadda kagga sun ga suna limka haka kusan kashi 10 wanda ke makarantun ne na waje. Kuma JSS din mu idan ka je ka duba zaka iske akwai adadin mata sosai. Saboda haka gaskiya mutanen mu sun tashi tsaye, kuma ana nan ana fafitika a ga cewa ƴaƴa mata ma sun samu wannan ilimin. Ita ma hukumar UNICEF suna wani tsari wanda suke son su ga an kula da yara tun suna ƙanana, irin shekara 3 zuwa 4-5 kamin ma a shiga primary. To wannan tsarin ina iya tuna mun yi baki na UNICEF cikin watan nan da ya wuce, muka tafi da su makarantar mu ta Gidiga. Gaskiya ga ma adadin da annan yaya mata ma sun rinjaye maza ga yawan su cikin wannan ajin, saboda kaga ko babu komi nan ga pointer abinda ke nuna mana cewa lalle akwai ci gaban ilimin mata.
Ko akwai kalubalen da ake fuskanta a karamar hukumar ka?
Eto, ba za a rasa yan matsaloli ba, amma dai gaskiya ba masu damuwa ba, musamman dai wajahin ga na mata. Iri ne sai ka iske su mata ba su da wata doguwar matsala. Kila wasu ƙauyuka dai can ba a rasa ba, irin kamar a ce farkon kaka ko kuma lokacin da aka yi ruwan shuka, irin wasu iyaye sukan gayyace yaran su kila su ce su taimaka musu wajen aikin gona irin shuka wanda take ita da an yi kila kwana daya biyu uku an kare. Amma dai ba mu da wasu manyan matsaloli ko kuma kalubale wanda ke ci mana tuwo a kwariya, don abin nan annan dan daidai ne. Kuma sabon tsarin ga da muke akan shi, muna bisa ga SBMC, kungiyar da ke kula da sha'ani da yanayin makaranta duka kanshi, wadda take jama'a gariza a hada headmaster shi a sakataren su. To wannan kungiyar unhanin da ta kai muna nan gaskiya ba karami ne ba, kuma ya tasiri. Idan aka samu matsala ga makaranta, headmaster da malaman shi za su kira waɗannan shugabannin nagari a zauna da su a karanta musu matsalar da ke nan, su sani, su kuma sai su dau matakin warware waɗannan matsalolin. Saboda haka gaskiya da waɗannan hanyoyin da muke bi, abubuwan sun sauƙaƙa ƙwarai da gaske.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masaro da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, kungiyar IS ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Alhamis a birnin Nice dake kasar Faransa. Kungiyar dai ta bada wannan sanarwa ce ta daya daga cikin kafofin tana labarai, tana kiran wanda ya kai wannan hari a matsayin wani babban sojanta. Sai dai har yanzu abinda ba a gane ba shine ko lalle shi wannan dan taliki yana da alaka na kai tsaye da ita wannan kungiyar, domin ko rashin samun sai han bayane da ke danganta wannan maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana ga da kungiyar ke amfani da shi akan shukar ayin ta'addanci ga wasu tsiraru masu aikata ayyukan asha. Yanzu haka dai masu aikin bincike na nan sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan mota da wannan maharin ya amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan hari, wanda ake sa rai ya tsaya wa jami'ar Republican takarar shugaban kasa na zaben da za a yi a nan Amurka. Donald Trump a karo na farko ya bayyana a bainar jama'a da wanda zai masa mataimaki. Wannan ko shine gwamnan jihar Indiana Mike Pence, wanda Trump din ya kira shi abokin campaign dinsa. Trump ya bayyana Pence a matsayin mutum mai kyakkyawan halaye, martaba da kwatanta gaskiya. Shi dai Pence ya kwaye shekaru 6 a majalisar wakilai kafin a zabe shi gwamna a shekarar 2015, kuma an san shi dan siyasa ne mai ra'ayin yan mazan jiha. Jami'un siyasa har su biyar a kasar Zambia, ciki ko har da jami'a mai mulki ta Patriotic Front, sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jami'a za ta tabbatar magoya bayan ta ba su tada hankali ba lokacin zaben da za a gudanar a kasar a ranar 11 ga watan gobe idan Allah ya kai mu.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.